Yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan yammacin Juma'a 5 ga watan Fabrairu. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com. A jamhuriyar Niger kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwanni da kuma Nyamai a VOA Africa akan mita 102.5 a Zangon FM wato Sando.5. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumrau.
Sauran kwanaki 16 a yi babban zabe a kasar Jamhuriyar Niger. Kuma yanzu haka duka jam'iyyun da ke da dan takara na cikin yakin neman zabe ga dangadan. Saboda haka daga yau za mu fara tattaunawa da yan takara ko wakilan su kai tsaye. Kuma yan Niger su musu tambayoyi masu ma'ana kan shirye-shiryen su na samar da cigaban rayuwa da kuma cigaban ƙasa.
Kuma a yau za mu fara da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin ƙasar Jamhuriyar Niger wadda shugaba mai ci Muhammadu Isuhu yake matakarar neman wa'adin mulki na biyu. Wanda za mu tattauna da shi a madadin shugaban ƙasar Niger Muhammadu Isuhu shine Uhumudu Muhammadu, shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa kuma daraktan yakin neman zaben jam'iyyar PNDS tarayya.
Haka kuma za mu baiwa 'yan ƙasar Niger damar yin tambayoyi kai tsaye akan manufar jam'iyyar PNDS tarayya. Ku biyo shirin yau da gobe, shirin matasa da wannan yammacin.
To, ka hamu hara tattaunawa da Malam Uhumudu Muhammadu, shugaban ma'aikatan hadar shugaban ƙasar Niger kuma daraktan yakin neman zaben jam'iyyar PNDS tarayya. Ga wannan waƙar mai kira ga 'yan ƙasar Niger su yi zabe lahiya.
Niger bata gada ba, sashen hankali Niger bata gada ba. à la forme républicaine de l'État et aux institutions démocratiques est un crime de haute trahison, puni comme tel par la loi.
Masu saurare, kamar da muka gaya muku yanzu haka dai muna tare da Uhumudu Muhammadu, shugaban ma'aikata a hadar shugaban kasar Jamhuriyar Niger kuma daraktan yakin neman zaben jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki wadda dan takararta shine Muhammadu Isuhu, shugaba mai ci wanda yake neman wa'adin mulki na biyu. Har yau kuma muna tare da wasu ƴan Niger a Nyamai da birnin Kwane da kuma Zandar waɗanda za su yi tambayoyi kai tsaye. Hello, salamu alaikum. Malam Uhumudu, kana jin mu? Hello? Salamu alaikum. Yawa, yawa to. Nan gaba kadan wasu ƴan ƙasar Jamhuriyar Niger daga Nyamai, birnin Kwane da Zandar za su yi tambayoyi. Amma da farko tambayar da zan yi ta farko zuwa yanzu yaya kaga yanayin yakin neman zabe yadda abubuwa suke gudana, kamar me zaka ce?
To abubuwa lalle suna gudana daidai yadda muke so a namu wajen PNDS tarayya. Babu matsala, mun fara campaign tun ranar da an tada campaign, kuma shugabanmu, kandidatinmu, President Muhammadu Isuhu ya fita karkara, ya fara meeting a cikin jihar Delaberi. Kuma alhamdulillah abinda muka gani ga wannan taro da suke ga wannan meeting, gaskiya akwai haske kwarai da gaske. Yan matsala kaɗan ce mun ka samu nan a birnin Yamai da ƴan jamhuriya da ƴan jam'iyyar Lumana da sun kai rally, sun tsage muna hotonmu da mun ka ɗawa da drafin nan mu da kayanmu na zaɓe duka dai wanda mun kai kwalliyar Yamai da su, sun ka musu hari kuma sun samu militantinmu wanda ke da hoton Muhammadu Isuhu ga motocinsu da rabon tarayya. Waɗansu sun hashe musu glass, waɗansu ma har bugunsu sun kai. To gaskiya bantin wannan matsala da mun samu, komi da komi dai yana daidai a yanzu.
Yau Malam Uhumudu Muhammadu, ganin cewa waɗannan ƴan jam'iyyar Lumana shugabansu wanda ya kamata a ce ya hito yana takara yana ɗarme yanzu haka a gidan kaso, baka ganin kamar za a iya musu uzuri a ce kamar suna cikin ɓacin rai ne?
Ya ɓacin rai, ai ba da mu za su ɓacin rai ba, kuma ba da gwamnati za su ɓacin rai ba. Tunda kun san nan Niger da shari'a da aikin gwamnati kashi-kashi ne, kowa yana haye shi daban. Shi na shi lahi tsakanin shi ne da shari'a. Mu kuma namu aiki na party politics, tsakankaninmu ne da party politics za mu kokowa a gani wanda mutane sun ka yarda da ra'ayin shi a kada mai ƙuri'a. Kenan, ina wannan abu ya shafe mu da za su zo su samu militantinmu suna bugunsu kuma suna yi musu ɓanna ga kayansu.
Yawa Malam Uhumudu, ka hanmu ba da dama ga ƴan ƙasar Jamhuriyar Nijar da ke saurare yanzu haka su fara kira a matsayinka na wakilin jam'iyya da ke mulki, wani kira za ka yi ma illahirin ƴan ƙasar Jamhuriyar Nijar yadda a tsaya a yi zaɓe lami lahiya, yadda aka san Nijar da zaman lahiya da kwanciyar hankali, wannan karo ma abubuwan su gudana kamar yadda suka saba faruwa a Nijar?
Kiran da za mu musu shi ne ga wajen namu ƴan jam'iyya, kullum dai mun gargaza musu ko da wani ya ja su kyale shi, in ta kai su gama shi da iko ne su gama shi da iko, amma kar su shiga bigayya tsakankaninsu da su da ƴan siyasa. Kuma muna kiran jama'a duka, mutane su gane da wannan zaɓe abu ne na annishuwa, shekaru da shekaru ana yin shi, a yi kokowa, in an kare kuma nan a koma ana dariya annishoci zaben siyasa ba abin hada ne ba abin rigima ba kenan shi ne muna ga hankalin kowa da kowa ai wannan zabe cikin lumana cikin hankalin kowa
yau wato bari mu fara da ofishin muryar Amurka da Kenya mai Malam Yusuf Abdullahi kana jin mu Hello Malam Yusuf Abdullahi yawa kuna jin mu to akwai mutane maza da mata
Zaka
dai akwai jama'a waɗanda suke son su bayyana ra'ayoyi yawa Wa alaikum salam amma ba ma jin ka sai kai magana da kyau sai ka ƙara sauti
Salamu alaikum
Wa alaikum salam
Sunana Usman Lawali
Usman Lawali
Na'am
Yawa to wata tambaya zakai ka san yanzu zabe sai ka ji program ya maka ya gamsar da kai saboda ƙuri'ar talaka ita ce yancin shi ka hinka ba da ƙuri'ar ka sai ka ji program ka ji shirin da za a maka sannan in ka gamsu ka ba da ƙuri'ar ka wata tambaya zakai
Assalamu alaikum
Wa alaikum salam muna jin ka Malam Usman ita tambayar ka
Na'am tambaya ta wadda zani kan wannan gwamnati namu eh tambayar zani bisa gare shi kan ƙura'un da zamu jewawa ina fatan dai Allah ya sa ya kasance ayi adalci kan bangaren zabe kuma bayan haka nan alhamdulillah gwamnati muna ganin dai ayyukan da yake yi Allah ya saka da alkhairi
to mun gode sosai Malam Usman yau Malam Uhumudu in ka ji tambayar shi dai shi kamar ya za a tabbatar an yi adalci a wannan zabe da za a yi idan aka ba kamar wanda ya ci a bashi wato a ba wanda ya ci zabe
eh to kun san cikin program din mu kamar kundin tsarin aikin mu da wancan kundi wanda mun kai aiki da shi har shekara biyar kuma da wanga wanda zamu fara aiki da shi in mun samu iko duka dai mun ce guri mun harko shine a girka demokrasiya a girka duka institution na kasa su zan suna girke kuma suna da kwari kenan in ana sa a samu kwarin institution a girka demokrasiya dole ne sai abinda an ra'ayin jama'a a bishi kenan abin da ya hito da cikin akwatin zabe shi ya kamata a yi aiki da shi kuma gaskiya Niger muna da tarihi bisa ga wannan kuma gwamnati wannan bai da niyyar sake wannan tarihi abin da ya hito da cikin akwatin zabe shi ne za a gaya ma jama'a kamar yadda kun ka sani ga hili ne ake buɗe akwati a kidaya a gaya ma kowa abin da ya samu kuma alhamdulillahi za mu aiki da wannan
yawa to birnin Kwanni kuna jin mu Hello birnin Kwanni.
Aje muna ji.
To a ba mu mutum guda yayi tambaya alasa akwai mata.
Akwai mata.
To ya kamata in an ji namiji sai a ji mace ko ba gaskiya ba.
Shine democracy.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wake magana?
Ina magana da Adamu gaba yake magana.
Daga ina ne? Kwanni ne ko Kwanni muke da Kwanni a ba mu Kwanni.
Kwanni daga Kwanni.
Yawa wake magana?
Madan Ali Ummu.
To, Madan Ali Ummu muna saurare ga kiga Uhumudu Muhammadu, daraktan yaƙin neman zaben PNDS tarayya kuma shugaban ma'aikata hawa da shugaban ƙasa wata tambaya zaki.
To, alhamdulillahi, lalle ko ina da tambaya. Tambaya ta bisa wanga zaben yanzu da aka za a yi wanda muka sama gaba. Shin mu mata wani tanadi an kai muna? Wani kasauna mu a ciki? Kamar ɗin lokacin zaɓe ya ƙare saboda akwai mata da yawa waɗanda suka ada takararsu to kuma mun san sauran nan gaskiya duk cikon lokaci na amma ya kamata in mutum ya wahala a san mina na za a yi mishi salamu alaikum
to Malam Uhumudu Muhammadu ka ji tambayar Madan Ummu
to lalle na ji tambayar ta mu a jam'iyyar PNDS tarayya bisa ga kulawa da mata kuma da keɓe haƙƙinsu muna da babban tarihi. Kun gani ga wancan zaɓe wanda ya wuce, aka ce a cikin ɗakin shawara ya kamata a keɓe kashi 10 wanda zai zama na mata ne. Tun a jam'iyyar PNDS tarayya mu wuce wannan nesa ba kusa ba, don inda mu ba mu kawo diftoci mata ba, yalla da wuya a samu wannan kashi yanda an same shi. Don in kun gane cikin dibte wajen 17 na assembly namu sun kai 13, kenan a cikin namu dibte 37 da agarem in kun yi dishai sai ku ga namu rabo wanda mun kai ya yi kashi 20% wanda mun kusa na mata. A cikin wannan kundi namu, lalle mun ce wannan kashi na mata cikin ɗakin shawara kuma da cikin mayyan ma'aikatu ya kamata a ƙara shi gaba. Don haka nan ne gwamnati ya ɗauki ya sa hannu ga dokar da ta maida shi kashi 15% gare mu. Mu PNDS tarayya wannan bai isa ba, kuma za ku gani mu a cikin partikinmu za mu wuce wannan tsari da an kai na kashi 15% wanda an keɓe mata cikin ɗakin shawara. Kenan muna da kulawa, kuma muna gargaɗin mata su yi ƙoƙari su shigo siyasa. Mu ba mu kyamar su, muna hamar su ƙara ƙarfi. Kamar yadda kun ka sani, cikin ƙungiyar jam'iyyar PNDS tarayya muna da ƙungiyar mata wadda muka ce ma OFT, wadda ke kulawa da matan tarayya. Lalle watan ƙungiya tana da mamba waɗanda suke suna cikin duro na koli na parti. Yana kun gani akwai kulawa. Alhali kuma har yau dai cikin tsarin da mun kai, mun ce ya kamata mata a bar su su yi lakwal, a rage armar su yara 'yan ƙanana. Kenan yariya in bata kai shekara 16 ba, bai kamata ba a ce an hidda ta lakwal an yi mata aure. Don na shina cikin tsarin da mun kai na PNDS tarayya don mu kula da mata.
Yawa, to Amala Uhumudu Muhammad, wannan kai bayani akan wato arman ƙananan yara, arman wuri da kuma majalisa. To su matan da ke yankunan karkara waɗanda su ne a wahale, su ne ke doguwar tahiya kan su samu ruwa, su ne daka, su ne sirhe, su ne sussuka, su kuma wani tanadi aka yi musu?
Yawa, to kuma wajen matan karkara, kun san mu tsari namu duka shi ne a sauƙaƙa ma jama'a wahala cikin rayuwarsu. Kun gani dai mun yi tsari wanda suke a ba kowa ruwa, inda duk babu ruwa a samu kowa da kowa ya samu ruwa masu tsarkakakku na sha. Kenan za ku ganin wannan zai rage mata aiki. Na biyu shi ne kuma mun yi tsari wanda suke wajen abincin mutane a samu babu wahala 'yan Nijar su ci da 'yan Nijar. Shi ne tsarin da mun kai, muna son abin da muka noma mu ci shi. Yana kun ga za a wayan mutane kai bisa ga a bar mai da ƙarfi kawai wajen noman hatsi shi kaɗai. Noman rani shi ma noma ne, kuma abincin da aka samu ga noman rani abinci ne, wani pomme de terre, wani salad, wani shu. To kun ga in wannan yawan jaba an ka watsa cikin ƙasa zai kama mata sauƙi. Kuma har yau dai wajen aiki na daka, kamar yadda kun ka gani mun fara ne da ja, ana kaima mata abin da muka ce ma mulan, wanda zai sauƙa musu aiki, wanda su samu su yi daka su yi garin su yi sussuka ba cikin matsala ba. Har yau dai kuma wajen ruwa dai zan koma wajen ruwa, ana a addiction do wanda muka ce ma multi village, kenan da gari da gari sai a sa pompo da wanga gari sai wanga gari da wanga gari sai wanga gari. Kenan ba cikin birni kadai za ka ganin honho ba, nan daga ba cikin ƙauye ma za ku ganin honho ya waje ba. To kaga kokarin da za mu kama matan karkara.
Yawa, to Zandar kuna jin mu? Zandar.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam. Zandar ne? yau lahiya lautu a bamu mutum guda yayi tambaya.
To ni ne zan yi tambaya ta ina da tambaya sai zuwa uku.
To muna saurare.
Tambaya ta farko. Ita ce guta kan zantancin hanci da rashawa.
To
wani kokari ne wannan gwamnatin take yi na ta nuna a ƙarara tana yaki da cin hanci da rashawa.
To
saboda mun ga lokacin da aka kama kuɗaɗe a airport maimakon a yaba ma wannan kwastantin sai aka ladabtar da su aka ce dakatar da su aka sake musu guraren aiki. Wannan tambaya ta farko ce. Tambaya ta biyu ita ce ta zancen karkara da ya ce suna kulawa da karkara. Ina tabbatar muku cewa a nan da magaran shekaran jiya aka yi wani abu mai kama da kawo ruwa da magaran. To wannan wa da magaran ita ce gari na biyu a duk ƙasar Niger. To ita ce ake zancen kawo mata ruwa a yanzu sai ya karkara. Magana ta uku ita ce zancen kwanciyar hankali a cikin wannan lokaci na farfaganda. Wannan tashin hankali da yawaɗi yana sai an mutu bai ya ga kamar hutewa ce ta yadda suka rike ƙasan tsawon shekara biyar. Na gode.
To Malam Uhumudu Muhammadu tambayar farko yawa da wannan malami ya yi game da cin hanci da rashawa me ake yi yawa.
Bisa ga zancen cin hanci da rashawa ko da muka zo iko kun san akwai wata kungiya da aka ce ma Transparency International tana auna ƙasa sai na duniya duka bisa ga zancen cin hanci da rashawa. Ko da muka zo iko Niger tana ƙasa ta 140 rankin nata. Kenan gaskiya cin hanci da rashawa ya yi yawa cikin ƙasa. A yanzu a mulkin namu Niger ta komo 89. Ku diba ku gani ƙoƙarin da an kai cikin shekara biyar. Kuma wannan ƙoƙari bai ƙare ba. Tunda mun sa ƙungiyoyi wanda an kasa don fama cin hanci da rashawa. Akwai halsiya yanzu kun gani bayan shekara hudu da ta yi tana aiki yanzu ta gwanince kwarai da gaske. Kenan wannan shekaru biyar da za a samawa za ku ganin aikin halsiya zai kara bunƙasawa. Akwai kungiya wadda muka ce ma Santif ita ko wadda ke kulawa da kamar kuɗi wa'anda ke shigowa ƙasa ba hayya ta daidai ba. Ita ma wannan ƙungiya da mutane ba san da ita yanzu an fara saninta kuma an ce ma banki da duka ƙungiyoyi masu aiki da kuɗi wanda duk ya ga kuɗi suna tamaha kuɗin nan ba na gaske ne ba. Ba hayya gaske sun shigo ƙasa ba ya gaya ma Santif za ta report wanda za a aika ma abin da procurer aika ma justice. Banda wannan ƙungiya akwai talifa wanda muka ce Malin Yubar. Mun ce wanda duk ya ga cin hanci da rashawa cikin harkar shari'a ya buga waya ya ba da sunan shi ya ce gashi ga abin da ya gani bisa ga zancen cin hanci da rashawa. Kenan ana kokari da yawa kuma za mu bunƙasa wannan kokari. Abubuwa ne wanda mun kai nan Niger wanda babu cikin waɗansu ƙasashe shi na yasa mun kai rankin kinmu ya yi amiliyoyi. Abin da shi ke zancen da shi ke na duwan. Kowane doka za ka ɗauka dole ne in za ka yi mutum hukunci ka bi doka abin da ta ce. Lalle in ka bincika ka ga kuɗin ga ba na sata ne ba ka san da kuɗin ga na 'yan Niger ne ba na sata ne ba an bincika ba na hayya kishin kai ne ba kuma ba na hayya wani terrorist ne ba. Kenan an san da kuɗin 'yan Niger ne wannan dole ne a samu cikin sassakaci a maida mutane kuɗinsu ba wani hukunci. Inda kamar kuɗin sata ne za ku ganin hukuncin za a ɗauka daban shi ke da hukuncin da an ka ɗauka bisa gare
su. Amma ya ce wai custom ɗin da suka kama kuɗin sai aka canza musu wuri maimakon a bar su inda suke aiki.
canjawar da an kai musu ba bisa ga wannan laifi ne ba. Su ma'aikatan gwamnati ne, ba su da hujja su ɗauko takardun gwamnati su ba 'yan jarida abu ga cikin jarida, sun san da ba su da wata hujja. Ina wanda an ka yi macen jumhuri ai mai doka ne bisa ga laifin da ya yi cikin aikin shi, ba dan wannan haraka da suka yi ba.
Eh yawa, to tambayar shi ta biyu akan ruwa, yace ka yi magana samar da ruwa a yankunan karkara ga da magaram a matsayin jiha ta biyu a Niger, su har yanzu yace an yi wani abu kamar samar da ruwa shekaran jiya da magaram.
Ba kamata ba. Garin da magara alhamdulillahi da bana matsalar ruwa ta kare ga da magara. Tunda aikin da gwamnati ya yi kilo wajen 70 an ka zo an ka yi forage kuma an iske gulbin ƙasa wanda shike ba da magar kade ba, ma da magar kana da jawo ka kai har maradi ruwan ba za su karewa ba. Kenan yanzu kuma za ku gani daga yanzu da magara ruwan da an ka kai mata ya wuce garin da magara, ya wuce karin garin da magara kade. Babu matsalar ruwa da magara tun da wannan aiki da an kai, an samu maganin ruwan da magara. Kuma wajen karkara lalle ana nan gayi, ku tambayi mutanen jihar Kano ko da mun ka zo Iko, kashi 30 ne bisa ga 100 ke samun ruwa tsarkakaki cikin jihar Kano, yanzu an kai kashi 60. Kenan ana kokari kwarai da gaske, kuma Kano nan ne kusa da magara, za shi zo shi gani shi da kai shi tambaya. Kuma abin da an kai Kano an yi shi can wajen Ayoru, inda da mutane ruwan riba ne suke sha, yanzu su ma ruwan sai a tace su a yi famfo wanda zai shahida daga gari zuwa gari. In ka zo jihar Talabar za ka gani duka famfo daga gari zuwa gari ruwa tatacci, mutane sun samu ruwa tsakaki.
Yawa, sai tambayar shi ta uku yace game da batun tashin hankalin da kai an tsatsa ga suposta an yi hushe-hushen motoci har da bugu, yace wai baka ganin kamar ɓacin ransu suka nuna saboda yadda kuka tahiyar da mulki a ƙasar jamhuriyar Nijar a shekaru 5 da suka gabata?
To ɓacin rai su kaɗai ne ƴan ƙasa, ai yanzu ne ya kamata in suna da wani ƙoƙari su kaɗa ma kandidatin su ƙuri'a ya samu ya zo Iko ya yi Iko yanda suke son a yi Iko. Mu yi namu Iko kuma mu yi cikin kwanciyar hankali, lalle mu yi aiki ƴan Nijar sun gani. Kuna jin abin da suka faɗi, in shugaban ƙasa ya wuce ko ina biya sai a ce ta yi.
To lokaci ya ɗaga mana hannu, Malam Uhumudu yana cikin bayani kuma layin ya tsinke, amma ga dukkan alamu dai ya yi bayani kuma ya amsa tambayoyi. Jamila ma tana da tambaya amma lokaci ya yi. Kuma muna godiya sosai ga Malam Uhumudu Muhammadu, a daraktan yakin neman zaben jam'iyyar PNDS tarayya, kuma shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasa. Idan Allah ya kai mu Litinin, za mu tattauna da Abdulabo ɗan takarar jam'iyyar CDS. Ranar Talata kuma za mu tattauna da Kasim Mukhtar ɗan takarar jam'iyyar CPR Inganci. Sai kuma ranar Laraba, idan Allah ya kai mu, za mu tattauna da ɗan takara ko kuma wakilin ɗan takarar jam'iyyar MNSD Nasara, wato Saini Umar. Baki ɗaya da iyakacin shirin kenan, sai ranar Litinin da izinin Allah. Yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fahim
da Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti, da injiniyan mu Mr. Vasco da Abdul Aziz Adali Toro wanda ya taimaka mana da ɗaukan waya. Jama'a ku huta lahiya, kuma ya ƙarshen mako lami lahiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.